Manunia.
Za mu fara binciken yadda ake yi kudin kujera da ta fara daga naira har ta kai kusan miliyan 8. Dole za mu kira su muna bayani me ake yi dalla-dalla har kudin kujeran ta haka.
Shugaban kwamitin aikin Hajji mai sauki nan tare Nigeria Honorable Jafar Muhammad Shatiman Barbuce nan ke tabbatar da cewa za su bincika yadda ake yi kudin kujerar Hajji ke ta kara hauhawar da yasa ƴan ƙasa suka jijinta. Su kuwa wasu gaggan jam'iyyar APC a arewacin Nigeria kwarmata-kwarmatan kwacewa arewa kafa suka yi saboda yadda abubuwa suka kasanta.
Abubuwa suka shafi jirkitar da rayuwar mutanen baki da arewa ya yi kamari a musamman maganan tsaro.
Mu da 'yan arewa muna cikin wani babban masifa wanda mu kanmu mu muke ja ma kanmu wani abu.
Game da maganar matsalar tsadar rayuwa kuwa masana ne ke cewa Nigeria dai ta riga ta taka tarkon tatata.
Ba wani ne ya kara kuɗin mai ba, ba wani ne ya zo ya kara kuɗin lantarki ba, ba wani ne ya kashe darajar naira ba. Ko su kai kai ka ɗigo masifa ka kanka sai kuma ka ce mana mu yi hankuri magani yana zuwa.
Waɗannan lissafi na cewa man fetur ya tashi a kasuwan duniya dole ya tashi a cikin gida da sauran wasu lissafe-lissafe duka abinda Bahaushe ke ce musu kulle ne da runtu.
Waɗannan ba so mun taɓa muka tattaɓa cikin tayin murya da za ku ja cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin Manuniyan da duk safiyar Juma'a akan saka kuma a maimaita. Shiri na 190 turu cikin jerin shirin Manuniyan da kullun zukatan masu sauraro yake so ya faranta. Me yiwa burin faranta wa al'umma kuma ya sa shugaban kwamitin aikin Hajji mai sauki nan tare Nigeria Honorable Jafar Muhammad Shatiman Bargu yace tun da dai hukumar Alazai ta samu sabon shugaba to majalisa za ta fara bita.
Insha Allah muna masa kyakkyawan zato ganin record ɗinsa da magani a matsayin professor na Islami. Muna ganin ya haɗa duk abubuwan da ya kamata yi na tsoron Allah domin ya gudanar da wannan ma'aikata Alhazai. Insha Allah ba mu sa ran za a samu damuwa ba.
Honorable, akwai ƙorafe-ƙorafe da yawa da ake yi a gudanar da aikin Hajji a wannan ƙasa ta mu Najeriya.
To gaskiya a matsayinmu na wakilai na jama'a su suka zaɓe mu kuma su muke mu aiki tun da shugaba ya zo, to insha Allah ina sa ran za mu fara daga nan inda wancan ya sa. Kuma a matsayinmu na majalisa akwai ad hoc committee da aka fa na binciken aikin Hajji na 2024 da aka yi. A matsayinmu kuma na committee na Hajji mu ma muna jiran a ƙara waɗannan abubuwan. Za mu fara binciken yadda ake yi kuɗin kujera da ta fara daga naira har ta kai kusan miliyan 8. Dole za mu kira su muna bayani me ake yi dalla-dalla har kuɗin kujeran ta kai haka. Saboda rumors da muke ji, surutai da muke ji ga jama'a na koke-koke ana tunanin cewa zai kai miliyan kaza, zai kai 10, wanda yake kuma bamu fata in Allah ba zai kai ba. Saboda haka wanda ya faru za mu tabbatar da nawa aka kashe ma kowane alhaji. Idan muka tabbatar da abin da aka kashe ma kowane alhaji daga bakin ɗaukan shi kuɗin jirginsa, masaukinsa, komai da komansa da aka yi, an dai riga an ƙare an ƙana nawa ne cikin zai ce saura. Abin da ya saura masa za mu tabbatar da kuma an mai sa ma alhaji kayansa saboda mu shirya ma aikin Hajji na gaba na 2005.
Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Nasarawa Alhaji Umar Tanko Almakura cewa yake yankin arewacin Najeriya na cikin halin kuncin da ake neman yi wa yankin fata-fata.
Abubuwa suka shafi jinkitar da rayuwar mutanen baki da arewa ya yi kamari a musamman maganar tsaro. Tsaro ya kamata ya zamanto abinda ya damu kowa, kuma kowa ya kamata ya nemi hanyoyin da za a samu mafita saboda al'ummarmu su samu sa'ida. To abubuwa da suka addabe mu suka dame mu da tsaro ne, tattalin arziki ne, zamantakewa ne, rayuwa ne na haɗin kai, duk za su samu kyakkyawan alƙibla ta yadda duk wanda yake ɗan arewa zai yi murna da farin ciki da alfahari da cewa shi ɗan arewa ne, ko musulmi ne, ko kirista ne, ko ma bai da addini, kuma ko me kabilarsa. Kuma idan za a ci gaba da yin haka to arewa kanmu a ɗinke kenan, za mu je don mu samu yanda za mu samu nasara da ci gaba.
Jigajigan jam'iyyar APC irin su Muhammad Lurwan Bawo Coco kuwa cewa suke duk kokarin kwakulo masoyan da suka yi wa jam'iyyar APC a baya yanzu an bi Allah lata.
Ka san kowane annabi da na ta'amalin. Mu da ƴan arewa muna cikin wani babban masifa wanda mu kanmu mu muke ja mu kanmu wani abu. Buhari ya mulki ƙasar nan, ya dauko ƴan arewa ya basu mukamai da yawa. Ba wani abin da suka kulla ma arewaci. Yanzu in ka je Kano, zaka ga Kano ana fada tsakanin Kwankwaso da Ganduje. Wannan fada ba alheri bane. Ana tada mu da fada, ana sa mu da talauci, kuka kai ruwa, kuka tsake, kuka kawo gwamnati kuma ku zo kuna suka. Saboda ƴan ba na iya sun shigo ƴan jari hujja. Ana nufin lokacin da kuke tallako ba ku san da abubuwan da aka kunso ba. Babu abin da muka sani lokacin da muka yi mu ne muke bi what akwati akwati muke biyan kuɗi na register wanda talaka ma an kaje kai majalisar jami'a ba shi ne 200 da za a yi mu muka fitar da kuɗi a jihun mu
kada fa wasu su ce dan ba sallame ku bane
wani sallama mu dinnan ƴan jami'a ne mu muka kafa ta
za ku bar jami'a kenan
ba magana za mu bar jami'a mu muka kawo jami'a
to ya za ku rinka suka
kuma in Allah ya yarda wanda suke neman su lalata jami'a in Allah ya duniya dan manzo sai Allah ya maganin su
game da tsananin tsadar rayuwa a Nigeria kuwa fitaccen malamin tarihi a Nigeria Professor Al-Qasim Abba ne yake cewa tsare-tsaren gwamnatin Najeriya fa sun riga sun kai bangon da 'yan Najeriya suka fusata.
Karin kuɗin mai daga naira 165 zuwa naira 1,000 ƙara darajar dala tana canzawa naira 460 yanzu an mai da shi 1,600. So in ka kashe darajar kuɗinka ba abin da za ka samu. Yanzu abin da za mu shigo da shi ga ya tsada. Can zuwan ƙara kuɗin lantarki hannunka so 300 ya za a yi tattalin arzikin nan na ƙasar nan ya tashi. Yanzu fa cin abinci yana wahala a ƙasar nan. Muna so a yi tattalin arziki yadda kuɗin abinci zai sauka. In ba haka ba rayuwar nan zai kawo matsala.
Amma gwamnatin tana maganar wannan tsarin zai taimaka in an gama shan wahala sauki zai biyo baya.
Saboda me za su kawo fitina? Ba wani ne ya ƙara kuɗin mai ba. Ba wani ne ya zo ya ƙara kuɗin lantarki ba. Ba wani ne ya kashe darajar naira ba. Su suka yi. Ba kamar sun zo ka samu abu masifa ne ka ce kai kana neman magani. Kai ka ƙirƙiro masifa da kanka. Sai kuma ka ce mana mu yi hankuri magani yana zuwa.
So kana hango haske a mafita?
Babu. In ba su yi hankali ba komai zai lalace a ƙasar nan.
Shi kuwa mafashin baki akan al'amuran yau da kullum Malam Awwal Yakub baban yara cewa yake an dai riga an mai da talakan Najeriya karan farauta.
Na farko dai girma da arziki da kuma aiki na hankali ya tabbatar cewa ba zai yiwu a cikin mahaifinka ne sarkin noma a garinku ko a unguwarku amma kuma ana tsadan koko a gidanku ba. A taƙaice Najeriya tana cikin ƙasashe masu arzikin man fetur. Don haka nan a fahimtar mu ko ba ta da matacinta ba sa aiki ta za ta iya ba da abin da ake ce ma'aikatau na ɗanyen manna a tace don yin amfani cikin gida. Muhimmin abin lura shi ne duk ƙasar da take cikin hayyacin tana lura da wasu abubuwa wanda suke da tasiri ga tsaron ƙasa. Wasu abubuwan na abinci ne, wasu abubuwan na makamashi ne, wasu abubuwan na sauran nau'o'i na ta'amuli. Najeriya zaman lafiyar tana da alaƙa da farashin man fetur wanda al'umman ƙasa za su iya. Kuma wani abin lura shi ne waɗannan lissafi na cewa man fetur ya tashi a kasuwan duniya dole ya tashi a cikin gida da sauran wasu lissafe-lissafe duka abinda Bahaushe yake ce masa kullu ne da runtu. Amma lissafi na aikin hankali na gaskiya shi ne ɗan Najeriya ya cancanci ya samu mai a farashi mai sauki kuma ma'aunin da ya kamata ɗan Najeriya ya sayi mai ba ma'aunin kasuwan duniya na mai bane.
Amma ai gwamnati tana magana irin narka kuɗin da take ne akan maganar tallafawa dan mai sauki shi sa ta zare hannu.
Su shugabannin da suka ce suna tallafawa kuma tallafin na ya musu nauyi. Ai ba da kuɗin gado bane suke tallafa mana da kuɗin mu ne. Saboda haka idan tallafa mana da samun mana da farashin nan mai sauki shine zai sa kwanciyar hankali musamman a yanayin da muke ciki na kalubalen tsaro. To ya kamata a ce gwamnati su tabbatar da cewa an yi shi.
To duka iyaka batutun da zamu iya baje muku kira cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kiyaye musu fa karewa suke kullun kwanan duniya har zuwa ranar da za a ce babu saura kwata-kwata. Domin kuwa daga Juma'a ma saura kwanaki 959 ne su yi sallamar ta cin kudin da suke ganin dama da su ne sukan ji kahanta. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan murkushe dukkanin wata jita-jita. Ni Isa Lawan na garin Ikara da kan shirya an gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.